sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin hadin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a kasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmaci Garba. Kasar Pakistan jiya Juma'a ta ce ba za ta amince da gwamnatin Afghanistan karkashin Taliban a hukumance ba tare da daidaitawar kasashen duniya kai ba. Sannan ta yi gargadin cewa hakurin da duniya ke yi da kungiyar ta Taliban mai da'awar kishin Islama na dusashewa. Ministan harkokin wajen Pakistan Bilawal Bhutto Zardari ya gaya ma manema labarai a birnin Islamabad cewa har yanzu gwamnatin kasarsa na kiran al'ummar duniya da ta ci gaba da mu'amala da Taliban don a samu damar kauda matsalolin jin kai a wannan kasar da yaki ya daidaita. Game da halalcinsu a hukumance kan Pakistan ba za ta so ta yi gaban kanta wajen daukar matsayi ba. A maimakon haka za mu bi tsarin da duniya ta ci mujituwa a kai. A cewar ministan harkokin wajen na Pakistan. Attorney General din Amurka Merrick Garland jiya Juma'a ya yi shelar nada wani dadaddun mai gabatar da kara Jack Smith a matsayin mai bincike na musamman a wasu bincike biyu da ake yi kan tsohon shugaban Amurka Donald Trump yan kwanaki bayan da Trump ya yi shelar sake shiga takarar shugaban kasa. Ina mai matukar imani cewa ainihin tsarin wannan bangare na shari'a na iya gudanar da duk wasu nau'ukan bincike cikin aminci kuma na yi imanin cewa nada mai bincike na musamman a halin yanzu shine abin da yafi dacewa a yi. Wannan lalurar da muka samu kanmu ciki na bukatar hakan. Abin da Galan ya faɗa kenan a wani gajartaccen jawabin da aka yada ta talabijin. Smith, wanda tsohon shugaban sashin tantance mutuncin jami'in gwamnati ne kuma tsohon mai gabatar da kara a kotun duniya ta musamman da ke birnin Hague, zai dawo Washington DC ya ci gaba da binciken ba tare da bata lokaci ba, a cewar Attorney General din. Hukumomin Ukraine da ke birnin Kyiv na gargadi kan yiwuwar komai ya tsaya cik yayin da tsananin sanyi ke ci gaba da gurgunta kasar. A wata hira da kafar labarai ta Associated Press, magajin garin birnin na Kyiv Vitalis Kalashko ya ce yanzu hukumomi na ta kokari ne su maido da wutar lantarkin birnin. Hare-haren da Rasha ta yi ta kaiwa da jiragen sama sun lalata bangaren samar da wutar lantarki na babban birnin na kasar Ukraine, yayin da kuma suke ci gaba da barin wuta kan wurare daban-daban na kasar, kama daga Kyiv babban birnin kasar da ke arewaci zuwa Odessa da ke kudanci, suna masu yin kace-kace da kusan rabin abubuwan samar da makamashi a Ukraine, a cewar Prime Minister Ukraine Denis Shamhal. Kaito, Russia na ci gaba da kai har-haren jiragen sama kan muhimman madafun more rayuwa na farar hula a Ukraine, tana mai yaki da farar hula, tana kuma hana su wuta, ruwa, sukunin duma gida da kuma sadarwa a lokacin sanyi na winta. Yayi waɗannan kalaman ne yayin ganawa da mataimakin shugaban hukumar kungiyar kasashen Turai Valdis Dombrovski a birnin Kyiv. Shugabannin China da Japan sun amince su ci gaba da tattaunawa a mataki na sama tare kuma da ƙara yawan musayar ra'ayi a bayan fagen babban taron tattalin arziki na Asia da Pacific da ake yi a Bangkok a wannan satin. To amma ƙwararru na jefa ayar tambaya kan irin ci gaban da kasashen biyu suka samu a ƙoƙarinsu na warware daɗaɗɗiyar tankiyar da ke tsakaninsu. A tattaunawar ta tsawon minti 45 shekaran jiya Alhamis, Prime Minister Fumio Kishida da Shugaba Xi Jinping sun amince su gina abin da suka kira kwakwara kuma tsayayyar dangantaka tare kuma da inganta haɗin kai wajen kare muhalli, tattalin makamashi da bunƙasa ɓangaren lafiya da kuma maido da tattaunawar bai ɗaya ta babban mataki kan tattalin arziki. Nauyi ya rataya a wuyar China da Japan na tabbatar da tsaro da kuma zaman lafiya a wannan yankin da kuma al'ummar duniya baki ɗaya, a cewar Kishida a jawabinsa na buɗe taron. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babbar jami'ar bangaren hada-hada na Majalisar Dinkin Duniya, je jama'a, ta ce an tseda ranar Litini a matsayin ranar da jirgin takin zamani na kasar Rasha da ake jigila zai bar tashar jirgin ruwan kasar Norway zuwa Malawi, wanda hakan zai dan cike gifin ton 300 na takin zamani da yanzu haka ke tasoshin jiragen ruwan Turai. Da take jawabi a wani taron manema labarai a Geneva, sakatariyar babban taron Majalisar Dinkin Duniya kan harkokin cinikayya da ci gaba, Rebecca Crispin, ta ce jigilar kayan labari ne mai dadi saboda zai taimaka wajen rage karancin abinci a duniya, kuma ya zo ne kwana guda bayan da aka sanar cewa za a tsawaita wa'adin yarjejeniyar jigilar hatsi ta tekun Bahar Aswad.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro, wanda a yau zamu duba yadda hedikwatar rundunar tsaron Najeriya ta ayyana wasu gogaggun yan bindiga dadi a matsayin waɗanda take nema ruwa a jallo, har ma da sanya takuncin naira miliyan 5 ga duk wanda ya kai ga kama ɗaya daga cikin waɗannan yan bindiga. Madalla a cikin jerin rikakkun jagororin yan bindiga dadi su 19 da hedikwatar tsaron Najeriya ta wallafa hotuna da sunayensu da kuma take nema ruwa a jallo, guda 10 yan asalin jihar Zamfara ne, 8 yan jihar Katsina, sai daya daga jihar Sokoto. Mai magana da yawun hedikwatar tsaron Najeriya Major General Jimmy Akpo a wata sanarwa da ya sanya wa hannu ya ce akwai tukuncin naira miliyan 5 ga duk wanda ya bada labarin da zai kai ga kama ɗaya daga cikin yan bindigar da a halin yanzu ke ci gaba da addabar yammacin arewacin Najeriya. To ko me kwararru ke cewa kan haka? Professor Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu masanin tsaro ne.
To na daidai abin da zai alfahari da shi ne da yake sun fito da waɗannan sunayen, ina jin da muna ga alama ne na sabon yunkuri da jami'an tsaro suka tashi don dakile wannan matsala da 'yan ta'adda suka kawo mana. Abu ne da an dade ana yi, abu ne da ya kamata tuntuni a yunkuri ba yi ba, amma abu ana cewa goma ya yi latti da a ce ba yi ba a turanci, in za mu fasara daga turanci. Amma na biyu akwai babban alamar magana akan wannan abin da aka yi. Wai shin yau ne yan jami'an tsaro suka san mutanen yan ta'addan nan suna nan? Yau aka san da sanin su, yau aka san da sunayensu? Waɗannan mutane ne da kowa san su, ɗaya daga cikin wanda aka bayyana sunansa. Ka tuna har sarauta an bashi a Zamfara, sarautan gada aka bashi kuma, har da jami'an tsaro a wajen, har da jami'an gwamnati a wajen, an je. Wai menene za mu so mu ga menene yasa wai yau aka san suna 'yan ta'adda? Dukkan sunayen nan da aka bada ba wanda 'yan jaridu ba su je gare su sun yi muhawara da su ba, sun bada nasu ra'ayin. Wai abin tambaya a nan shine ta yaya 'yan jaridu za su samu su je wajen waɗannan jami'an tsaro sai yau za su sani, za su bayyana sunansu? Shin tambayan da za a yi a nan, menene ya zama sabo, menene ta ina suka samo wannan sunan, na biyu kuma sai yau suka samo waɗannan sunaye ko yaya? Akwai alaman tambaya sosai ga wannan yunkuri, amma a jama'a da suke shan wuyan wannan ta'addanci, jama'a da abin ya shafa da sauransu, ni ina ga fata za su yi ya kasance wannan lalle da gaske ake yi, an tashi akwai wani shiri da watakila ba bayyana mana ba na dakilo kansu. Amma gaskiyan abin shine kauyawar da suka ce da mutanen da suka ce kowa ya san inda waɗannan suke. Abinda zan gaya maka shine a cikin in ka bi abin nan shugabanninmu na gargajiya daga sarki zuwa dagaci zuwa uban kasa da sauransu ba in ba wanda ba zai gaya ma an san inda inda yan ta'addan nan suke ba ba wanda zai gaya ba yadda za a ce jami'an tsaro ba su san su ba kowani local government akwai jami'in DSS wato Department of State Security Service military intelligence suna da wannan abin tambaya a wajen sai yau aka san da sunayen su sai yau za a bayyana mana sai yau za a bada diya akan su duk wanda ya kamo su ga abin da za a ba su in wani yunkuri ne na dakile wannan abin mun yadda da shi amma ni ina ga wanda abin ya shafa su kawyawa da sauransu da abin yayi kaman yadda ka nuna sun fi so su gani a kar ba wai a fito da bayani ba bayanai suna da yawa wannan sunayen da suka bada duka ba wani sunayen da ba a bada ba banda na Katsina da ka gane ko da wani malamin makawa malamin jami'a Usman Danfodi University bai bada a lecture su ba yaje yayi muhawara da su yayi interview da su yan jaridu sun je wasu yan jaridu ma da suka je Zamfara suka yi muhawara da wadannan gwamnati ta nuna fushinta ta zauna tana matsawa kafofin watsa labarai na rai na Najeriya da suka nuna wannan ba ta iya yi wa BBC komai ba don haka za mu fahimta lalle in mutanen da abin ya shafa su wannan abin bai burge su ba to amma abin da su jami'an tsaro za su yi in har da gaske suke yi mu ganta a kar suna da jami'an tsaron mu kwararru ne jami'an tsaron mu suna da horo jami'an tsaron mu suna da kayan aiki jami'an tsaron mu suna da kwazo wanne sa ba za su je su dauko wadannan abun mutanen tuntuni ba abin da ban mamaki don haka abin da su jami'an tsaro za su yi mu gansu a kar muga cewa lalle sun fito da gaske suke yi wadannan mutane ba boyoyin mutane bane gaskiyan abin kenan boya kawai da suka yi suna cikin daji amma suna sun san abin da ake yi komi jami'an tsaro ya kamata su sake duba kansu da wasu abubuwa amma in wannan daga dan Allah akai asfara fitowa haikan a samu wadannan a kamo su duk yadda kai America ta shigo gidan nan ta shigo kasan nan ta fitar da wani dan kasanta da aka kama yan ta'addan nan sun je wai shin mu me muke jira
wadannan yan ta'addan da gwamnati ta hidda ko in ce rundunar sojojin Najeriya sananni ne wadanda kowa ya san su ta kuma gwamnatin Najeriya duk abin da talaka yake kai yana kai ne akan za ta kare haƙƙin shi da mutuncin sa da kuma rayuwarsa ana tabbata cewa akwai DSS a kasan nan duka suna da haƙƙi kuma su ne adda haƙƙi sosai na bincike a gane inda waɗannan mutanen suke tun kwanan baya ɗan jaridu da waɗanda suke kai da kawowa kan bidiyar wannan lamari na ta'addanci har zuwa suke yi wurin waɗannan ƴan ta'adda suna hira da su kuma ka gani kaga videos mutanen nan ba wani wuri suke ba cikin Najeriya suke an san local government inda suke an san inda suke yanzu gwamnatin Najeriya da take cewa duk wanda ya bayyana inda suke akwai wani tagomashi da za ta ba to ni sai in ga abu ne wanda aka so a koma baya game da wanga harkar tsaro saboda waɗannan mutane da aka yi lissafi kowa ya san sun zama gaggan ƴan ta'adda waɗanda suke damuwa al'umma na yankuna daban-daban tun daga Zamfara Katsina abinda ya zo har Kaduna state ya shigo Niger to gwamnati tana iya unhwani ta yi tracking nasu ba sai ta sa ƴan ƙasa ba sun shiga cikin wani hadari ba wai a kawo wata siyasa ba na abinda ni ne dauka siyasa ce ta a ce za a zo a bayyana wannan ai yanzu turji ai fa boyayyen mutum bane boyayye ne wanda ana iya zuwa ma a hira da shi da ƴan jaridu su a tambayi ƴan jaridun aje a hira da shi ko lokacin da anka ce ya aje makamai yayi ko an hira da shi lokacin ma da ya ce ya dauki makamai ina ga maka ƴan jaridu na ce ne hira da shi so ba amma gwamnati kundin baya kyau ta rinka dawo da harkar tsaro baya ga al'umma na cewa ta bayyana inda suke in ka bayyana inda suke anka ta yi ba a same su ha wuri guda suke zama mutanen da ba su da boda mutanen da idan yau suna cikin jihar Katsina za su iya shigo a Zamfara su shiga Niger Republic so da hau cikin Niger tunda duka yanki ne na guda wanda akwai bodoji tsakani sannan kuma kowane yayi wani dan ta'adda da an kai listinin nan ina mai tabbatar ma yana da goma yana da yankin da yake operation kuma gwamnati ta san da inda yake operation ta san inda yake daga gwamnatin tarayya har gwamnatin jiha abinda unhwanin da anka ce za a register waya kuma kowa ya je ya malayi ne register a gwamnati don ta rinka tracking irin waɗannan abubuwan da ka faru ga al'umma to mu abinda muke kira ga gwamnati ta ƙara daura damara ta kuma ƙara dora kemi na kawo ƙarshen
wannan matsala ta yi tracking nasu ba wayoyin da suke yi ta yi tracking nasu ba keshan nasu ba waɗanda suka hulɗa da su da kuma waɗanda suka zuwa suna hira da su ba wai a ce matalakan da shi kullun yanzu bai iya jiwa ya dauko waken soyayya shi a jaha ga ta nan mutane sun tafi sun waken soyayya lalace a ƙasa ba su iya jiwa su je su dauka ba saboda tsoron yan ta'adda da kahe ta za a kama ka ga dawa nan ta kai lokacin yanka kuma aje a diba babu wannan musiba har ina sannan a ce matalakan yanzu ya sake jiwa ya faɗi inda suke
gaskiya akan wannan magana suka fitar da shi ko da na sani ba zan iya faɗa ba faɗo ko ka faɗa asirin ka za ja ga musu cewa ga wanda ya faɗa a soko su kuma su dawo cikin ku kuma su dawo cikin ku ko kuma suke cikin masu faɗa da su a ce ai kai kaje ka ce kaza su barayi ne kai kazan su barayi ne
kamar yanzu kai yankin ka na ɗaya daga cikin wuraren da ake fama da wannan matsalan irin haka ita faruwa
ya sha faruwa ba daya ba biyu ba an kama an cibi da su sun dawo sun ce ku kace su barayi ne gashi an soko su kuma ba barayi bane kuma wanda suka faɗa aka kama su aka kashe su cewa su ne barayi bayan an kashe su cewa su ne barayi suka adaban yankin mu mun zo mu shiga wata masifan da ya fi na da da aka kashe wannan mutanen cewa su ne barayi abun yanzu kara zafafa su dalilin wannan ma haka za ka tada garin
bayyana hotuna da suna waɗannan yan ta'addan kana ganin ba zai wani tasiri ba kenan
ba zai wani tasiri ba ko da an kaje kano cewa gashi nan ba za a musu komai ba aksari ma wani sun san da su an san da suke sun san da suke
waye ke ne san da suke
to wani jami'an sun san da suke wani sun san ne wani jami'an gwamnati sun san da suke
amma duk da haka farfesa Muhammad Tukurbaba ya ce akwai buƙatar jama'a su bada goyon baya
zaka fahimci ƙauyawa mutanen ƙauye da abin ya shafa da za su ce ma kayya mun gaji da gafara sa ba mu ga kaho ba wannan abin kowa ya sani to amma in da gaske suke yi in wani tsari suka fitar jama'a za mu ce abinda zan roki jama'a a ba su goyon baya ayi kuma fata da gaske ake yi ayi kuma addu'a Allah ya ba su nasara don lokaci ya wuce da ya kamata a ce an bar wannan ta'addanci a kasan nan mutane da yawa an zubar da jini mutane da yawa sun tagayyara mutane da yawa sun bar muhallin su mutane da yawa sun bar hanyoyi da suke bi da noma inda suke samun abinci abin ya fara wuda ba washe yake ce gona da iri don haka fa jami'an tsaro ya kamata su fahimci abinda jama'a suke ciki an dade ana wannan baya ga haka an dade kullun abu ya faru su magana da yawu shugaban kasa su zo su ce mana shugaban kasa ya bada umurni shugaban kasa ya bada umurni shugaban kasa ya bada umurni abin sai ya zama yanzu kaman wasan yara kullun aka yi abu shugaban kasa ya bada umurni jami'an tsaro su dakile wannan abin shugaban ya so nawa za a yi ta fada ba mu ganin komi a bin nan ina ba su goyon baya na biyu ina fata da gaske suke yi inda bacci ake yi inda da gangan ake yi inda rashin iyawa ne inda rashin karfin gwiwa ne na siyasa inda ma ana wasan hankali da mutane ne yawanci kuma an so a bari to mutane na godiya da fata Allah ya taimaka musu a wannan yunkuri da suke
mai sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti a madadin sashin Hausa na muryar Amurka Hassan Maina kai nake sallama da ku a kasance lafiya
a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
da dan gari shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin zuwar gidajen rediyon da muke kulla da shi
Assalamu alaikum masu sauraron shirin da dan gari barkanmu da warhaka tare da kasancewa da ku cikin shirin na hadin gwiwar tashar TFM Jones da muryar Amurka wato VOA sunana Suleiman Hassan mai gabatarwa kuma yau ga mu cikin garin Yelwa da aka fi sani da Yelwa Mr. Bo mai nisan kilomita 7 zuwa 8 daga cikin garin Jos babban birnin jihar Plateau ta tsakiyar tarayyar Najeriya mun sauka ne a fadar sarkin garin wanda ya fara da gabatar mana da kanshi
sunana Abdul Hadi Umar Sarkin Yelwa na hudu
Sarki ko zuwa yanzu wannan gari na Yelwa zai kai shekaru nawa da kafuwa a takaice
to a takaice wannan gari na Yelwa zai kai sama da shekara 300 da kafuwa.
To ko suwa ya suka kafa wannan gari?
To wannan gari wannan suka kafa shi Hausawa ne suka kafa shi, wanda yake su suna zaune a wannan gari kafin zuwan Turawa. Wanda suka zo wanda yake a wancan lokaci akwai wani bato ne mai suna Mustahom. To da kaba shine aka samu wanda yake da suna Mustabo. Shi Mustabo shine ya inganta garin kuma shi ya karkasa garin kashi-kashi, kuma a wannan lokaci ya gina masallaci, ya gina coci, kuma ya nada liman, kuma ya nada falso. Wanda yake a wancan lokaci abubuwa na more rayuwa a wancan lokaci shine wanda ya kawo wa jama'a har da kasuwa wanda take ci ranan Asabar. To ana nan shine ya nada hilimomi, bacin da ya nada hilimomi karkasa garin suke lura da gebe da gebe. Sai kuma akwai wanda ya nada shi shine captain, bi ma'ana captain shine yake gaba da su. To ana nan dai ana cikin zama har lokaci da ya kai zai koma kasar sa, shine sai ya samu ya ce ba zai bar al'umma kara zuba ba. Shine sai ya nada sarki, wanda yake sarkin da nada shine kakana a wancan lokaci, wanda yake da suna Haladu. To ana nan baya da sunan shi Haladu sai maifina shine Alhaji Umaru shine ya karbi wannan sarauta. Ana nan shi kanshi Alhaji Umaru bayar da sunansa sai shi wana mai suna Haladu, wanda ya ci sunan kakanmu ne ana ce mai Khalid, to shine ya karbi wannan sarauta. To ana nan shi ma Allah ya karbi rayuwarsa, sai kuma ni shine ya karbi wannan sarauta a wannan gari na Yalwa.
Ko wadanne irin kabilu ne ake samu a wannan gari na Yalwa?
A yanzu a wannan gari na Yalwa kabilun da muke tare da su basu wuce kabilu kamar guda uku ba. Na farko mu kabilun Hausawa da kuma Fulani sai kuma Anaguta.
To ko menene ya bambanta garin Yalwa da sauran garuruwa?
To mu abubuwan da ya bambanta mu da sauran garuruwa, mu muna da sana'o'i ne na hannu wanda yake mu mun dogara da kanmu. Saboda yau zaka ga ga masu noma, ga masu kiwo, ga masu kuma aikin kuza, har yanzu kuma da kuma yawancin mu bakan fita mu ta aikin gareji zuwa makotan mu zuwa Nefa. Wanda yake a yanzu ina ga ko skeleton ka kawo na mota da kayayyakin ta fat-fat, anan mutanen iya mutanen Yalofa wanda bai da abin da zai iya yi a cikin mota za ta tashi har ta fara tafiya.
Wani irin abu ne wannan gari na Yalwa ya shahara da shi? Wato abin nufi menene kuka fa alfahari da shi a wannan gari na Yalwa?
To yanzu abubuwan da muka fa alfahari da shi a wannan gari kamar ni na faɗa maka da kabaya, bai zai wuce dai noman ba sai kuma kiwo, shine muka fa alfahari da shi da kuma wannan sana'a na hannu.
Ko garin Yalwa yana da wani kirari da ake mai?
To kirarin shi shine da aka ce wannan Yalwa, ma'anar Yalwa Yalwala, wannan Yalwala kuma wadata, wanda yake tun a wancan lokaci wannan na gaba da mu ma sun gaya mana cewa tarihin garin kenan Yalwa, kuma wannan Yalwan ya zama na albarka. Kuma babu mutumin da zai zauna a garin Yalwa a ce wai ya canja gari, babu kuma wani guri tafi zai dawo saboda albarkar garin.
To Allah ya taimaki sarki, a zamanin da da ne yanzu akan sami masu fasaha ko mawaka su wake gari ko su mai wani kirari da ake ajiyewa domin tarihi, ko wannan gari na Yalwa yana da wani abu makamancin haka?
Alhamdulillah wannan gari akwai waɗanda sun wake mana wannan gari saboda tarihin sa da kuma albarkar sa da kuma muhimmancin sa.
Daga ƙarshe Allah ya taimaki sarki, ko wasu irin ƙalubale ne wannan gari na Yalwa yake fuskanta, kuma menene kiran ku ga mahukunta wato gwamnati akan wannan damuwoyi?
Alhamdulillah damuwa da take damu musamman maganan hanya, na biyu kuma musamman maganan makarantu, wanda yake muna da primary, akwai sino, akwai jino na secondary a wannan guri. To amma akan maganan malamai, wanda yake yau mu al'umman wannan gari mun dauki ce malamai wanda mu ne muke biyan su kudin ficiye duk time kowanne yaro akwai kudin da yake biya in yaran ka nawa ne ma zaka bada wannan kudi kuma yanzu a haka a wannan makaranta mun kai kuka mun je mun kuka ba zo an sake duwa mu ba makarantun ma a yanzu haka mu da kanmu ne ma zamu yi fulo a wasu ajujuwa saboda da ƴaƴan mu za su yi zauna a cikin rayi babu fulasta babu kujeru
to dika iyakacin shirin na dan gari kenan a wannan lokaci inda muka tattauna da sarkin garin Yelwa dake karamar hukumar Jos ta Arewa a jihar Plateau Malam Abdullahi Umar a madadin dukkan abokan aiki da suka tabbatar shirin nan ya zo ga kunnuwan ku musamman Rabiu Abdullahi da ya taya ni zirga zirga da kuma tashar Unity FM Jos tare da hadin gwiwar tashar wayar Amurka wato VOA ni Suleiman Hassan da na gabatar da shirin nake cewa mu kasance da ku a wani lokaci na gaba a cikin wannan shiri na da dan gari
to madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu.
Ba abin ruba gare ba yana dadin gita da yawal kallo mai ya ne je na da kodiya da duma dangare ki a gaki Allah ya da wai dali ya to mahuntu ya shiriya ya zani sare ba abin ruba gare ba yana dadin gita da yawal kallo mai ya ne je na da kodiya da duma dangare ki a gaki Allah ya gajere doki domin zuka akan yi shiji kau jaki a tattalo kaya a azama ana bugu aiki da kenan da kodiya da duma dangare ki a gaje alaja da ba da kodiya da gaduna ya lada mai ya tunje da kodiya moto ne ke ke da kodiya da duma dangare
Kodiyo
Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.